sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 28 ga watan Afrilu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya karbi bakuncin babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres domin tattaunawa a yau Alhamis. Fadar White House ta ce bata samu tabbaci daga Indonesia wacce ke shugabancin kungiyar rukunin kasashen G20 na wannan shekara ba, cewa ta gayyaci shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zuwa babban taron kolin da za a yi a watan Nuwamba a Bali. Tashin hankali ya tsananta a Haiti a wannan makon, inda aka samu fafatawa a tsakanin wasu gungun 'yan banga a wani bangare na babban birnin kasar.
To Allah ya kiyaye. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Zamfara ta yi ƙarin bayani akan tsige wasu sarakuna biyu daga makamansu da ta yi bisa zargin suna da hannu a ayyukan ta'addanci, bayan da ta karɓi rahotannin wasu kwamitoci guda biyu. Bayan haka za ku ji cewa shekara biyu bayan dakatar da zuwa aikin umara da haji sakamakon annobar coronavirus, an samu adadin mutane da yawa da suka je ƙasar Saudiya aikin umara a bana.
Allah ya bani iko, nima na zo umra, kuma gaskiya umran nan an zo ta an cika sosai masha Allah. Na ga dalilin da cikan nan saboda shekaru biyun corona nan ba a samu zuwa ba, amma dai kam an cika don wannan ko aikin haji iyakacin tafiya.
To muna tafa da ƙarin bayani kamar yadda muka saba a kowace rana Alhamis. Yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar ta shirya za ta kuma gabatar, sannan kuma za mu kawo muku nasiha akan falalar azumin watan Ramadan. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarun. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya karɓi bakuncin babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres domin tattaunawa a yau Alhamis, yayin da Ukraine ke kira da a kakaba takunkumi kan samar da makamashi na Rasha. Sannan kuma shugaban Amurka Joe Biden ya shirya kudirin bada agajin soji da tattalin arziki da kuma jin kai. Guterres ya zagaya yankunan da ke wajen birnin Kyiv, ciki har da Bucha, inda aka gano gawarwakin fararen hula bayan da sojojin Rasha suka janye ne daga yakin. Gano gawarwakin ya janyo kiraye-kiraye a gudanar da bincike kan yiwuwar aikata laifukan yaki. Kuma a yau Alhamis, Guterres ya karfafa gwiwar Rasha da ta bada haɗin kai ga duk wani binciken da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya za ta gudanar. Ina kokwaron goyen bayan kotun hukunta manyan laifuka ta ICC, kuma ina kira ga tarayyar Rasha da ta amince ta bada haɗin kai ga kotun ICC. Amma idan muna magana kan laifukan yaƙi, ba za mu iya mantawa da cewa mafi munin laifuka shine yaƙi da kansa. Bayan ya isa Ukraine, shugaban na Majalisar Dinkin Duniya ya ce yana son faɗaɗa tallafin jin kai da kuma tabbatar da kwashe fararen hula daga yankunan da ake rikici, batutuwan da ke cikin tattaunawar da ya yi a farkon makon nan da shugaban Rasha Vladimir Putin da kuma ministan harkokin wajen kasar Sergey Lavrov. Fadar White House ta ce bata samu tabbaci daga Indonesia wacce ke shugabancin kungiyar rukunin kasashen G20 na wannan shekara ba, cewa ta gayyaci shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zuwa babban taron kolin da za a yi a watan Nuwamba a Bali. Mun ga rahotannin da ke cewa an gayyaci shugaba Zelensky zuwa taron G20, kuma muna maraba da hakan. Sakatariyar yada labaran fadar White House Jen Psaki ta faɗa manema labarai a jiya Laraba, ta ƙara da cewa kamar yadda kuka sani, shugaba Biden ya faɗa cikin watan da ya gabata cewa Ukraine za ta iya shiga taron. Amma ba mu da wani ƙarin tabbaci da ya wuce rahotannin labarai waɗanda muke ganin a kafafen watsa labarai. A jiya Laraba ne Zelensky ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa ya tattauna da shugaban Indonesia Joko Widodo tare da gode masa saboda goyon bayansa ga kare yanci da kuma martabar kasar Ukraine. Na yi murna da gayyatar da aka yi mani zuwa taron kolin G20 a lafazinsa. Tashin hankali ya tsananta a kasar Haiti a wannan makon, inda aka sami fafatawa a tsakanin wasu gungun yan banga a wani bangare na babban birnin kasar, abin da ya sa dubban mutane suka arce daga gidajensu, kuma aka kashe akalla mutane 20 ciki har da yara. Hukumar kare haƙƙin jama'ar farar hula ta Haiti ta ce fadan ya fara ne a ranar Lahadi da ta gabata a wasu unguwanni hudu a arewacin filin jirgin saman ƙasa da ƙasa da ke birnin Port-au-Prince. Akalla gidaje 12 ne aka kona, kuma da yawa daga cikin waɗanda suka gudu sun samu mafaka a farfajiyar wani ofishin magajin gari. Tashin hankalin yana zuwa ne a daidai lokacin da ake ta samun tashe-tashen hankula da kuma yin garkuwa da mutane, yayin da kungiyoyin 'yan bangar ke ƙara samun tasiri tare da neman samun ƙarin iko. Cikin yanayin da aka samu na wanda zai yi jagoranci bayan kisar gillar da aka yi wa shugaban ƙasar Jovenel Moise a ranar 7 ga watan Yuli, lamarin da ya fusata tare da jefa al'ummar ƙasar Haiti cikin mawuyacin hali, inda suke neman gwamnatin Firaministan Ariel Henry, wanda take samun taimakon ƙasashen duniya, da ta ɗauki matakin da ya dace domin haɓaka rundunar 'yan sanda. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Bayan matakin da gwamnatin jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya ta ɗauka na tsige wasu sarakuna biyu daga makamansu da kuma wani hakimi saboda ana zargin suna da hannu a ayyukan ta'addanci da kashe-kashen al'ummar yankin, gwamnatin jihar ta yi ƙarin haske a kan batun. Ga ƙarin bayani daga Sani Shaibu Malamfashi, wakilin muryar Amurka.
Na zanta da kwamishinan yaɗa labarai na jihar ta Zamfara Ibrahim Dosara game da wannan al'amari, ya kuma yi man bayani kamar haka.
Idan za ku iya tunawa, kimanin kwanaki uku gwamnati ta karɓi rahoton waɗannan kwamitoci da aka nada domin su duba tare kuma da tantance ko cewar waɗannan sarakuna da ake zargi suna da hannu a kan abin da ake zargin su ko kuma a. Bayan da gwamnati ta karɓi wannan rahoto domin tabbatar da adalci, ta sake nada kwamiti na tantance rahoton da waɗannan kwamitoci suka yi dangane da waɗannan zarge-zarge da aka yi. Wannan kwamiti, wanda a turanci ake kira white paper, sun zauna sun yi nazarin wannan rahoto na kwamitocin nan guda biyu waɗanda aka kafa don su binciki zargin da ake ma Emian Zurmi Alhaji Atiku Abubakar da kuma Emian ɗan Sadau Alhaji Hussein Umar da kuma wato uban ƙasar birnin Tsaba Alhaji Suleiman Ibrahim ɗan Yaɓe. Wannan kwamiti na white paper ya gabatar da rahotonsa ga gwamnati, wanda kuma a kan shi ne wannan majalisar zattazuwa ta yi zama a yau, inda kuma ta yi nazari tare kuma da amincewa da shawarwarin da kwamitin ya bayar kamar haka. Na farko, majalisar ta amince da cewar bisa ga nauyi da kuma ainihin mahimmancin tsaro a wannan al'umma tamu, ta amince da a dakatar da ko kuma a sallami ko kuma a kori Emian Zurmi Alhaji Abubakar Atiku da kuma Emian ɗan Sadau Alhaji Hussein Umar. Haka kuma majalisar ta amince da cewar a sauke uban ƙasar birnin Tsaba Alhaji Suleiman Ibrahim ɗan Yaɓe. Haka kuma majalisar ta amince da cewar laifin da aka kama su da shi na sayar da filayen gwamnati ba bisa kan ƙa'ida ba, da kuma ba da wasu filaye ga waɗansu jihohi ko kuma in ce wata masarauta da ba ta jihar Zamfara ba ce, to majalisa ta amince da cewar a kwace dukkan waɗannan filaye a mayar da su hannun gwamnati. Waɗannan su ne shawarwarin da wannan majalisa ta cimmawa a zamanta na yau.
Sani Shaibu Malamfashi, muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.
Madalla a gaida Sani Shu'aibu Malumfashi, yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Mataimakiyar ministan harkokin wajen Ukraine ta faɗa jiya Laraba cewa jerin laifukan yaƙi da sojojin Rasha ke aikatawa a cikin ƙasar ta na ƙaruwa a kullum, kuma ɗaukar matakan da suka dace akan hakan na da matuƙar muhimmanci. Emine Zaparova ta faɗa wa taron kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa birnin Mariupol ya koma tamkar kura. Dubban fararen hula na rayuwa a cikin matsi ba tare da ruwa, wutar lantarki, sadarwa da abubuwan yau da kullun da mutane ke bukata ba. Ta ce ana samun sabbin kaburbura da kuma gawarwaki a binne a kullun a biranen Ukraine, kuma sojojin Rasha ta aikata laifuka kan fararen hula da suka hada da azabtarwa, fyaɗe da kuma kisa. Dole ne Rasha ta ɗauki alhakin laifukan da ta aikata a matsayin ƙasa, inji ta. Ta ƙara da cewa mutanen da suka aikata laifin su ma dole ne a gurfanar da su a gaban kuliya. Babban mai gabatar da ƙara na Ukraine, Irina Venediktova, ta faɗa daga Kyiv cewa ofishinta ya buɗe ƙararraki guda 8,000 don bincikar zarge-zargen cin zarafi, kuma jerin ƙararrakin suna ci gaba da ƙaruwa. Gwamnatocin ƙasashe da dama sun yi tayin taimakon Ukraine wajen gudanar da bincike da tattara bayanan cin zarafi. Shugaban Amurka Joe Biden na shirin tafiya Koriya ta Kudu da Japan a wata mai zuwa domin ganawa da shugabanni da kuma tattauna alaƙar tattalin arziki da tsaro. Fadar White House ta sanar da ziyarar a ranar Laraba, tana mai cewa Biden zai je yankin ne a ranar 20 zuwa 24 ga watan Mayu. A Koriya ta Kudu, Biden zai tattauna da shugaba Yoon Suk-yeol, wanda aka zaba a watan Maris. A Japan kuma, Biden zai gana da Prime Minister Kishida Fumio, ya kuma tattauna da shugaban kungiyar Quad na kasashen da suka hada da Japan, Australia, India da kuma Amurka.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Yayin da ake ban kwana da azumin watan Ramadana na wannan shekarar, masu zuwa aikin umra daga kasashe da dama sun yi tururuwa zuwa kasar Saudiya. Adadin da ake ganin ya zarta na shekarun baya-bayan nan, duk wa da tsadar kuɗin tafiya da kuma matakai da aka shimfiɗa na kariya daga kamuwa daga cutar coronavirus. Wakiliyar muryar Amurka Shamsiyya Hamza Ibrahim ta aiko mana da wannan rahoton daga birnin Madina.
Bayan shafa kusan shekaru biyu da takaita zuwa umra da mahukunta kasar Saudiya suka yi a wani mataki na rage yaduwar cutar corona da aka yi ta fama da shi a kasashe da dama a duniya, a bana dai kasar ta bude kofa ga maniyyata sama da miliyan guda a wannan wata ta Ramadan, kuma duk da ka'idojin da aka shimfiɗa an samu halatta mutane da dama.
Sunana Rabi'at Ahmad, ni ɗan Najeriya ce daga jihar Lagos. Allah ya bani iko nima na zo umra, kuma gaskiya umran nan an zo ta an cika sosai. Masha Allah, na ga dalilin da cikan nan saboda shekaru biyu corona nan ba a samu zuwa ba, amma dai kam an cika don wannan ko aikin haji iyakacin tafiya, kuma mun ji dadi, Allah ya maimaita mana.
Mazauna garin Madinatul Al-Munawwara da ke zama makwancin fiyayyen halitta, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sun bayyana farin cikin su game da bude kofa da aka yi wa baki a wannan karon, wanda suka ce hakan ya ba su dama da kwarin gwiwar yin ibada a cikin watan mai tarin falala. Rahama Abdullah, mazauniyar garin Madina ne.
Shekaran nan alhamdulillah Allah ya bude umara da kowane gari, mutane an zo da yawa, sai dai Allah ya kara mu musulmi yawa, imani da musulunci ya kara bude kowace shekara, a zo da wannan yawan da wanda yafi shi ma Allah ya yarda. A shekaru biyu gaskiya ko mu na cikin garin ba mu ji dadi ba, dan ko daidai da masallacin nan kin garin za mu shigo, ba za mu iya shigo shi ba da kowane lokaci muke so. Akwai lokacin da zamu shigo, kuma akwai in mun zo ma cikin shi kowa iyanensa da daya, babu dadi, juna iya rike da junan shi, shine dadin sallah. Kina ji an ce sahu inna aka bi shi, aka yi shi, muna jin dadi mu ma, kuma musulmi ma kowa iya jin dadi, amma nesa da nesa nan bamu ji dadin ta ba, kuma mun gode ma Allah da ya dawo mu a yanda muke da alhamdulillah.
To sai dai wasu daga cikin wakilan alhazan da aka fi kiransu da agent sun koka game da hidimar mutane da suka yi, kamar yadda Abdul Fatah Shatima ya bayyana.
suna da yiwuwar umran ne sosai. Ma'ana an taɓa bayi umran ba ta infrared ɗin mutane because of corona ya sa mutane da yawa ba su samu zuwa umran ba. Da aka samu opportunity an buɗe kowa kawai shigo ruwa ake ta yi kawai. Inda process ɗin yana umran mutane suna shigo suna fitowa da hotel duka za su shiga za a bubbuɗe hotel mu organize yadda yadda yake da sauransu haka. An nan samu challenges na hotel da yake a Madina haka infrared na frequency ya zama yawa.
Shi ma a Shafi Rabiu Zangina ya yi ƙari da cewa.
Gaskiya bana an sha hidima an sha hidima an sha hidima daga neman visa da magana neman ticket da magana neman accommodation kowanne yayi wahala kuma yayi tsada amma alhamdulillah bi at the end of the day an samu magana da nake muku yanzu haka nan wani abokina da na saka masa visa yana Madina gobe zai je maka kuma tun a yanzu yake cewa da Allah ya masa kokari a sama masa accommodation ko ya yake
a garin Makka ma dai da ake sauke aikin umran yawan jama'a al'ummar musulmi ba iya cewa komai duk sanyi duk zafi bai hana cikin mutane ba fatan dai da ake da shi Allah ya amshi ibadu ya kuma bada ladan cikin watan Shamsiya Hamza Ibrahim murya Amerika daga garin Madina na kasar Saudiya
a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, zamu yi magana ne akan cutar hangum. Hangum cuta ce da ake yawan kamuwa da ita sakamakon wasu ƙwayoyin cuta yakan fara ne da zazzabi, ciwon kai, gajiya, rashin son cin abinci, sai kuma kumburin haba ko fuska. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya dake Abuja. Likita, barka da warhaka.
Masu saurare barkamu da wannan lokaci.
Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar hangum?
Cutar hangum wani wata cuta ce wadda take yaduwa sosai a cikin al'umma kuma ƙwayoyin cuta nau'in virus suke kawo ta ana ce musu mumps virus wannan shike kawo ta tana da saurin yaduwa cikin jama'a kuma wanda yake da dauke da cutar zai iya yada ta kamar kwana 7 zuwa 10 kafin ta bayyana a jikin shi sannan kuma zai ci gaba da yada ta har kusan kwana 5 zuwa kwana 7 bayan ta bayyana a jikin shi
cutar hangum tana da saurin yaduwa
sosai kuwa
ta yaya me ita ke iya yada ta mu'amala ne ko kuma ta numfashi
misali ko tari ko atishawa ko da ta gaisawa misali saboda zai iya taba hancin shi ko yawunsa ko wani abu haka to kuma idan ya zo ya kama wani wuri ka taba ko kuma kuka gaisa da shi zai iya yada ta zuwa ga wanda bai san da shi ba kuma babban matsalar shi ne da yake tana iya yaduwa kafin ma a gane mutum yana da cutar
menene ma alamomin cutar
akwai mutane da dama wanda za su iya yin cutar ma ba tare da wani alama ba amma alamar da tafi bayyana shi ne mutum ya dan samu kamar mura yaje yana samun ciwon kai ya gaji jiki ba karfi da sauransu sannan kuma sai kumburi zai iya zuwa ya zama gefe daya na habashi ko duka gefunan biyu da kuma kumatinsa wani lokacin kumburin nan yana da zafi amma mafi yawancin lokaci babu zafi
to likita kai magana game da yadda cutar ke yaduwa kace ko ga mu'amala ko atishawa shin cutar tana da alaka da mura ne
eh tana iya dan sa mutun ya samu abu kamar mura haka saboda yawancin kin san ita kanta mura mafi yawancin lokaci kwayoyin cutar na nau'in virus ne ita kuma mumps nan ita ma nau'in virus din ce
kamar tsawon wani lokaci cutar ke dauka a jikin shi mutun kafin ta bayyana tunda mun gane cewa yakan fara ma yada ta kafin ta bayyana shi a jikinsa
ta kan yi yin sati 1 zuwa sati 2 kafin ta bayyana a jikin mutum ne akan samu waɗanda tana iya yin sati 3 kafin ya samu alamomin cututtukan amma mafi yawanci daga sati 1 zuwa sati 2 ne
to likita suwa suka fi barazanar kamuwa da cutar a cikin al'umma
duk wanda bai samu allurar rigakafin shi hangun din ba ko kuma bai taba yin hangun din ba to yana da hatsarin kamuwa daga wannan cuta amma wanda ya taba yin cutar to da wahala ya kamu amma zai iya kamuwa, sannan wanda ya samu allurar rigakafi shi ma da wahala ya kamu da cutar.
To likita, tunda cuta ce wacce take da rigakafi, kaman da wani lokaci ake yin rigakafin cutar?
Yawanci akan yi kamar misali a tsarin allurar rigakafi na Najeriya. Akan yi allurar ta rigakafin daga wata 12 zuwa wata 15, sannan kuma ana yin abin da ake cewa booster, wato kokarin karfafa garkuwar jikin a shekara 5.
Menene illar cutar hangum idan ba a dauki matakin da ya dace ba?
Mafi yawanci bata ba su wata matsala, amma akwai illoli da ake gudu. Babbar illar da aka fi gudu shine in ta kawo ciwon meningitis. Tana daga cikin kwayoyin nau'in virus da suke kawo viral meningitis, wato ya zama ya shafi tantanin da yawa sankarau, ya zama tantanin da yake rufe kwakwalwa, ya samu kwayoyin cutar sun shiga sun kawo matsala, sai a samu sankarau daga wannan virus. Tana iya kawo abin da ake cewa encephalitis, wanda shi ainihin kwakwalwar take shafa, kuma yana daga cikin abin da ake gudu na wannan cutar, saboda mutum zai zama bai san hayyacin shi ba, sai ya zama kuma tabar wasu matsaloli nan gaba, ko ji ko gani da sauransu, sai ya shafuwa. Sannan akwai waɗanda suke samun abin da ake cewa pancreatitis, tantanin wannan bangaren jiki da mai kama da tantani da yake bada sinadarin insulin, wanda idan kasance babu insulin din ake samun diabetes. To wannan kwayar cuta takan iya shafar shi wannan pancreas, sai ta kawo abin da ake cewa mom's pancreatitis. Mutum zai samu tsananin ciwon ciki kasa da kirjin shi kadan, kuma ciwo ne mai zafin gaske, kuma yana yin baya har zuwa kashin baya, wanda ke faruwa daga shi wato wannan mumps. Sannan tana iya shafar bangarorin kwayoyin halitta ga namiji, tana iya shafar marenan shi, kuma ya fi hatsari ga namiji, saboda zai iya kasancewa kuma in aka samu matsala ba zai haihu ba a rayuwa bayan ya samu wannan cuta. A mata akwai inda suke kwayayensu, abinda ake cewa ovary, shi ma wannan kwaya za ta iya shafar su. To amma yawanci su idan sun samu, za su samu ciwon ciki ne da sauransu, in sun warke ba ta faye hana su samu haihuwa ba daga baya. Amma ga dan namiji akwai hatsarin zai iya kasancewa bayan cutar bai samu haihuwa ba.
To likita, shin akwai wani yanayi ko kuma lokaci da aka fi cin karo da cutar?
Bata da wani lokaci fa, kusan kowane lokaci aka samu masu ita za su iya yada ta cikin al'umma. Babu wani takamaimai lokaci, amma za ta iya yaduwa. Wani lokaci yanayin lokacin zai kasance ba wai dan ita kwayar cutar bace, amma saboda yawan lokacin zai kawo canji na mu'amalar jama'a. Misali a lokacin sanyi, mutane sun fi zama a wuri daya a cikin daki, kuma a rufe tagogi. To kin ga idan ya kasance an samu da wani da yake da cutar a wannan lokaci, in yayi atishawa ko tari a cikin dakin da yake rufe da mutane da dama, kenan mutane da dama suna cikin hatsarin daukar wannan cutar.
To misali idan mutum ya kamu da cutar, yaro ko babba, yaya ya kamata a yi jinyar sa?
To tana daga cikin cututtukan da ake cewa rigakafi ya fi magani, saboda babu wani takamaimai magani da za a yi amfani da shi. Illa iyaka ana bada shawara idan mutum yana cikin jin gajiyar nan, ya kwanta ya huta, in yana jin ciwo ya dan sha magani kamar paracetamol. Wani lokacin in yayi zafi sosai, akan masu samun haba ta zafi sosai, sukan dan sa kankara haka dan samu dan sauki a wurin. Sannan yanayin abincin da sai an tauna shi sosai, sai su dan kauce mai na dan lokaci, saboda rage motsa wurin zai dan kawo saukin ciwon. Amma babu wani takamaimai magani da za a bayar da sai maganinta.
To likita, tunda cuta ce wacce take da rigakafi, kuma ya kamata a ce mutane sun je sun karbi wannan rigakafin cutar, yaya za mu kwatanta yawan mutanen da suke kamuwa da cutar, musamman ma a nan Najeriya?
To wani lokacin takan zo a cikin yanayin annoba. Zaka ga in ka zaga gari, mutane da dama za ga kowa fuska a kumbure saboda hangum. Dan ba zan manta ba, muna yara an taɓa yin irin wannan annobar. har aka tsorata ma kace idan ka game wannan cutar ko sanne ma an ka ansa zaka kamu saboda yanayin tsananin yadda take yaduwa cikin al'umma kuma da bukatar idan aka ga ko mutun ya kamu da cutar nan to ya dan kauce wa mutane na dan tsawon lokaci kwana 5 zuwa sati da saboda kada ya ci gaba da yada ta yana daga cikin hanyoyin da za a taimaka dan samu saukin yada ta cikin al'umma
To likita ni na kan ga kamar mutane ma ba su dauki cutar hangum kamar wata cuta mai tsanani ba wani jan hankali zaka yi wa mutane saboda zaka ga misali wani lokacin yaro yana fama da ita sannan kuma a tura shi makaranta wani jan hankali zaka yi wa iyaye mata da kuma mutane baki daya domin ganin cewa an dauki wannan abu da muhimmanci idan yaro ya kamu da cutar a san yanda za a killace shi a yi masa maganinta don gudun kada ya yada ta ga sauran jama'a ko kuma sauran yara ƴan uwansa
to gaskiya ne a mafi yawancin mutane ba lallai wai ya zama cutar ta zo da tsanani ba ta kawo musu matsala to amma abin da aka ri shine idan aka yada ta din baka san mutane nawa ne kuma za su samu tsananin ba baka san mutane nawa ne za su iya samun matsala daga cutar nan ba saboda haka yana da kyau idan aka tabo aka ga alamun mutun ya kamu da cutar nan dan nesa da jama'a na dan lokaci kan kane ne zuwa sati guda insha Allah an samu sauki in makaranta yake sai koma makaranta in wurin aiki yake sai koma wurin aiki kuma asibitoci idan ma'aikatan lafiya suka ga mutun da irin wannan da bukatar a bashi abin da ake cewa excuse duty wato damar cewar ya nesanta daga wurin aiki har sai ya samu sauki
ta masu sauraron mu kada da ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka duka abin da zamu ya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako da fatan an ji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya
A gaida Hawwa Umar to yanzu kuma lokaci yayi da za a ji falalar azumi albarkacin watan Ramadan
To sunana Dr. Khalid Abubakar Aliyu babban sakatare na mulki da kuma gudanarwa na kungiyar Jama'atul Islam ita ce uwar kungiyoyin dukkan addinin musulunci baki da Najeriya
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allah yasir duk wata musiba ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الله ينونا من الدب دب مصيبه نرشي كو النوبة كو 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 بري كو وتمسيبة دب ونمبا الله يارجع يقدره ونن تنكا فنها لتر كثن تنكا فنها لتر متعنا كثن كو بدا إذن الله أبنن يفارو لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى dan wata hikima da Allah ya sani kuma mu koma gare shi zai yafe mana kuma in mun yi hakuri fa muna da lada lada muke da shi ladan shahiri Allah ya ba mu wannan ladan Allah ya hada kan al'ummar musulmi Allah ya ba mu fahimta Allah kuma yake koya yayi mana wannan cuta wannan a cikin gidajen mu da masallatan mu da sunnun mu da unguwannin mu da duk inda muka samu kanmu Allah ya yi kuma wannan kasar ma Allah ya yi kuma Allah ya kawo saukin ita wannan cuta a fadin duk duniya baki daya.
To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice.
Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya karbi bakuncin babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres domin tattaunawa a yau Alhamis yayin da Ukraine ke kira da kakaba takunkumi kan samar da makamashi na Russia. Sannan kuma shugaban Amurka Joe Biden ya shirya kudirin bada agajin soji da tattalin arziki da kuma jin kai. Fadar White House ta ce bata samu tabbaci daga Indonesia wacce ke shugabancin kungiyar rukunin kasashen G20 na wannan shekara ba cewa ta gayyaci shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zuwa babban taron kolin da za a yi a watan Nuwamba a Bali.
To masu sauraro a nan zamu da sa'a 20 mu na wannan lokacin sai kuma an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya hada shirin da ma injiniya mu Mr. Chang ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe